الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو بيو غوطن رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبول تاريخ أدود 30 دبيو ودوان رانا تيدي دي دبيو غوطن تفت نشي ترى تدبو بيو دا قوم شاد يتم ميلادية داني درس من نبيو نتفسيري اشكوان وطن رمضان البركة الله متوفق نتركي بام البركة شنسا zamu fara kamar yadda muke alƙawari da amsa tambayoyi a rubutu tambayoyi na karatun jiya daidai gurgurdo abin da ya sauka ga zamu amsa sai kuma na karatun yau su kuma mu amsa su gobe. Wannan yana tambaya akan yin surace da azumi ko turare ya halatta. Surace bai halatta da azumi ba, saboda yin surace hayakin suracen zai shiga cikin hanci, ta hanci kuma zai shiga cikin ciki, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa balighat al-istinshaq illa an takuna sa'ima, ka isa matuƙa wajen shakarwa ta alwala sai dai in kana azumi. Wannan ya nuna cewa shakarwa wanda zai kai cikin ciki zai bata azumi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mubalaga, ya hana wato jan ruwa da ƙarfi, da isa matuƙa wajen jan ruwa yayin da mutum yake azumi, wanda ya nuna abinda zai shiga cikin ciki ta hanci zai karya azumi. Saboda haka surace, hayakin surace zai shiga cikin cikin mutum ta hanci. Haka zalika turare wanda yake na wato turaren wuta, shi ma wani zaka rinka jin makakinsa a makogaranka idan ka shake shi, wanda yake nuna kan cewa yana shiga cikin ciki, wanda wannan yana kare alwala. Amma sauran turare wanda ake fesawa, idan dai bai zamanto irin mai hawaka ba, wanda yake zai iya zaka ji ka shake shi har ka ji makakinsa a makogaranka, wannan baya kare azumi. Babu laifi mutum ya shafa turare matsawar zai zamanto ba irin mai hawaka ba ne, wanda yake zai shiga cikin makogaran mutum. Sannan yake waɗansu mutane idan sun yi alwala sukan kurɓi ruwan alwalar, shi ya halarta wani mutum ya yi alwala da wannan ruwan, ruwan da ya saura na alwala babu laifi a kansa, za a iya alwala da shi. Don wannan su'urul wudu ake ce masa, ba alma'ul musta'amal ba ne. Akwai alma'ul musta'amal, ruwan da aka yi amfani da shi wajen tsarki ko wajen alwala ko wajen wanka. Abinda ake nufi wanda yake kwarara daga gaba, wanda yake kwarara daga gaba, kamar mutum ya tara baho ya yi wanka a ciki, to wannan ruwan shi ne ba a son a yi wata ibada, a yi wata alwala da shi ko wani wanka da shi. Amma ruwan da ya zamanto saura ne, wanda aka rinka kamfata aka bar saura, ballantana ma wanda aka yi aka bari a cikin buta ba a taba shi ba, shi wannan bil ijma babu laifi mutum yayi alwala da shi. Amma wanda yake sauka daga jikin gaba aka tattara shi, shine ba a yin alwala da shi. Kamar yanda ya zo a hadisin abin nan annabi, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Hakam ibn Amr al-Ghifari ya rawaito, wannan yace ne ake nufi da al-ghusl, shin sai an cuɗa ko ka zuba ruwa ne kawai. Wannan sabani ne tsakanin malamai, kuma mun yi bayanin sa a cikin karatun fiqhu, cewa waɗansu malamai suna ganin abin da yake ba a ce ma al-ghusl sai dole an cuɗa da hannu. Waɗansu kuma suka ce a mujarradin kwararar ruwa kawai. To kuma a kaulin da yake cewa mujarradin kwararar ruwa yana da ƙarfi ta fuskar hujja, saboda hadisin Ummu Salama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata yadda za ta yi wanka, yace bayan ta zuba ruwa a kanta talata hatayatin sau uku, sannan sai ta kwarara ruwa a jikinta, thumma tufidina alayki alma fa idha anti qad tahurti, sannan ki kwarara ruwa a jikinki sai zaman to kin yi tsarki. Kaga ya ambata mata kwarara ruwa, bai ambata cuccudawa ba. To amma wajen waɗansu malamai sun yi tafsil, wanda yake shine kaulin waɗansu daga cikin malamanmu, a cewar idan ruwan kaɗan ne, to lallai wanke gaba ba zai tabbata ba sai da imrarul yad, sai da cuccuɗawa. Idan ruwan kaɗan ne, kamar ko wajen alwala ko wajen wanka da ruwa wanda yake kaɗan, to a nan wajen dole sai ka cuccuɗa, domin ta nan ne za ka tabbatar da cewa ka game gaɓarka da wankewa. Amma idan ya zamanto ruwan yana da yawa, ka tabbatar in ka kwarara zai game jikinka gaba ki ɗaya, wannan kwararawar ya wadatar da ba sai ka cuccuɗa ba. Amma yanzu musamman saboda rashin sanin wato hukuncen ibada, lallai ya kamata mutum ya yi tsantseni wajen wanka ko alwala, ya cuccuɗa da hannunsa, domin cuccuɗawar ƙarin ibada ne. Duk da yake wato a asalin ma'anar lugha cuccuɗawa baya daga cikin wankewa, amma saboda ihtiyati wajen ibada mutum ya cuccuɗa shi ne ya fi. Wannan yace ya halatta shugaba ya dauki kaso ɗaya daga cikin biyar na abin da yake shiga aljihun gwamnati, kamar yadda wasu malaman suka bada fatawa. A wannan ai abinda Allah ya halatta ma shugaba ya dauka, abinda Allah ya halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a kiyasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ta wannan wa alamu anna ma ganimtum fa anna lillahi khumsahu walir rasul wal lidil qurba wannan kaso na Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ba zaka ce wannan ya same shi da jami'in matsayin sa na shugabancin al'umma ba a'a da matsayin sa na risala na wanda Allah ya kebance shi da shi ai kaga an sa aka ne daga ne aka samu sahmu dil qurba dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an haramta musu sadaka wani shugaba ne zai ce an haramta ma dangin sa sadaka shari'a bata haramta ma dangin wani shugaba sadaka ba amma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an haramta musu sadaka saboda haka ba za a yi kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallam da waninsa da wani shugaba ba anan duk da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasarrufi wani lokaci tasarrufin sa yana yi ne saboda matsayin sa na shugabancin al'umma to anan za a iya kiyasi da shi anan wani lokaci yana tasarrufi ne na matsayin sa na mai bada fatawa wani lokaci yana tasarrufi na matsayin alƙali wani lokaci yana tasarrufi na matsayin uba to irin waɗannan ana kiyasan su da shi kamar yadda Ibn Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in ya bayanin waɗannan wanda suna daga cikin wato siraran Abu Uwaya suna daga cikin wato fanni mai zurfi na fiqhu na fahimtar irin wannan tasarrufi na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ash-shahid wannan ba hujja bane shugaba ya ce daga cikin kudin gwamnati zai kwashi kaso kashi ɗaya cikin biyar ko shi aka je Abuja aka kawo allocation shikenan sai ya ce to kashi ɗaya cikin biyar nasa ne ai shari'a ce ta tabbatar mu kuma shari'a muke a jihar duk malamin da ya wannan fatawa ya abin yayi kuskure kuma duk shugaban da aka gaya masa wannan kada ya saurari wannan fatawa za a je a sanya shi ne ya ci kuɗi wanda yake na haram bai halatta ba kuma ai kuɗin ma da aka haramta a ɗauki kashi ɗaya cikin biyar ɗin ganima ne da fai'u amma ba kuɗi waɗanda yake ya zamanto cewar wanda ya haɗa harajin da mutane suka bayar da kuma sauran abubuwa da gwamnati take kokari ta tattaro na kuɗaɗen shiga nata domin a yi ma al'umma aiki ba wannan kuɗin ake nufi ba ana magana kuɗin ganima ne yayin da aka yaƙi fi sabilillah wannan yake ne yanayin hukuncin fito na idan mutum ya abin nan ya nemi ya nutse a cikin jirgin ruwa a yi masa fito shi yake nufi don haka yake nufi wannan wajibi ne don wato tsirtar da rai sawa'un na mutum ko na dabba mutumin sawa'un musulmi ko kafiri tsirtar da rai wannan wajibi ne oho to wato kayanka an tare sai ka biya kuɗi a maka fito a fito da su a shigo maka da su dan a tsallake su daga yan kastam da suke hanawa ko wannan idan mutum ya zamanto cewar wato wannan yana komawa zuwa ga maslaha shi kansa asalin yin kastam na dukiya bai halatta ba sanya kastam a cikin kudaden shiga bai halatta ba sai dai idan maslaha ce ta tabbatar idan aka tabbatar da hukuncin shari'a cewa maslaha ta hukunta a tsare dukiyar a tsare wato a masana'antu na al'umma domin kada waɗansu su shigo da kayayyaki daga waje su hana masana'antun cikin gida su haɓaka su ma su samu ƙarfin da na waje suke da shi wannan maslaha ce to idan aka yi wannan wajibi ne a kiyaye ta amma idan ya zamanto hanya ce kawai ta a ci kuɗin wani a kicin kuɗin wani to wannan ya zamanto zalunci to kai wanda aka hana maka idan ya zamanto kan cewar ka ba da kuɗi don a shigo maka da kayanka don ka tsirar da dukiyarka wannan kayi ne bisa tsirar da dukiya abinda mutum ya yi bisa tsirar da dukiya shari'a ta zo da tsare dukiya abinda mutum ya yi don ya tsare dukiyarsa ya halaka amma wanda ya karba wannan kuɗin fitan ya ci haram don yana daga cikin aklu bi shafa'a shi domin wato yin ceto shi da dukiya saboda ceto bai halatta ba yana daga cikin wa man yasfa'a shafa'atan sayyi'a to wannan ba a yi wanda ya ce wannan kuɗi bai halatta ba amma abinda mutum shi ya bayar domin ya tsirar da dukiyarsa ko ya tsirar da ransa bisa tilas to wannan yana daga cikin abinda yake hukuncen larura tana hawa kansu amma shi wanda zai ci babu wata larura a ciki ya ci haram sannan idan mutum ya yi sunnar rawatib to ba sai ya dinga yin ta tahiyatul masjid ba ko kuma kowace zaman kanta take a'a wato ibada suna shiga cikin juna idan ka zo masallaci sallah azhar sai kai sunna ratiba ta sallah azhar sawun raka'a biyu ko raka'a hudu to ba kuma sai ka tashi kai tahiyatul masjid ba wannan raka'a domin tahiyatul masjid abinda ake nufi da tahiyatul masjid idan ka shigo masallaci kada ka zauna ka shagaltar da makanin da ka tsaya a cikin masallaci da yin sallah wannan zai tabbata da yin sallar nafila ko da yin sallar farilla saboda haka ibada wayannan ibadoji sukan shiga idan ya zamanto manufarsu ibadoji sukan shiga cikin juna in manufarsu ta zamanto daya saboda haka idan mutum yazo ya sunna ratiba ba kuma sai yayi tahiyatul masjid ba wannan yace yana da jaraba bayan sallah zai iya zuwa itikafin ina da jarabawa bayan sallah zan iya zuwa da littafan boko na itikafi na karanta mutum zai iya karatun wannan yana komawa ne zuwa ga far'i shine mutum zai iya karatun ilimi a cikin itikafi ko ba zai iya ba wajahan ga malamai fuska biyu imam malik yace ba zai ba itikafi ibada kawai zai yi ibadar duk da neman ilimi ibada ne amma yace kada mutum yayi wannan ya tsaya kawai daga sallah sai azumi sai karatun alqur'ani sai zikiri sai addu'a ba karatun ilimi ba bada fatawa ba wani abu na ilimi to sauran malamai kuma daga cikin mazhabar imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal za a iya neman ilimi domin neman ilimi shi ma ibada ne kamar yadda ya zo daga cikin hadisin mu'ad ibn jabal yace mudakara ilimi tasbihi ne ma'anar tasbihi anan nafila ne kuma shi kansa imam malik wata ran suna zaune da ibn wahab aka yi kiran sallah sai ibn wahab ya tattara allunansa da yake karatu muwatta a wajensa zai tashi ya nafila sai ce menene yace a naji an kira sallah ne zan tashi ne nafila yace to ai abin da kake yi ba kuma bayan abin da ka tashi zaka yi bane in dai niyya ta inganta wato kaga ya nuna masa cewa ilimin ba kuma bayan nafila bane kamar yadda zaka tashi kai sallar nafila haka in ka zauna kana karatu kake samun ladan yin nafila din duk da haka kaga imam malik yana duban cewa shi kansa neman ilimi din yana daga cikin nafilar ibada to amma a wajen itikafi ya ce kada mutum yayi wannan ya shagalta da abin da zai zamanto wato fuskantar Allah ne da ibadar da take wato ibada badaniya wadda take ta jinsin wanda aka ambata abin da yake karfafa mazhaban jumhurin malamai na cewa mutum zai iya neman ilimi a cikin itikafi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi yayi huduba kuma huduba tana daga cikin bayar da ilimi to wanda ya nuna kan cewa idan da mai itikafi ba zai shagaltu da wani abu na ilimi ba da ba ai huduba ba amma kasancewar yayi wanda ya nuna kan cewa asali ne na mutum zai iya shagaltuwa da al'amuran ilimi to tunda kuma shi ilimin boko yana zamantowa ilimi na ibada da niyya idan kai niyyar cewa wannan karatun bokon da kake yi dan ka taimaki addinin musulunci ne ka biya buƙatar da za ta taimaki al'ummar musulmi kana zamantowa injiniya domin musulmi su sami injiniyoyi likita domin musulmi su sami likitoci kamar makamantan wannan idan kai wannan niyyar to karatunka da kake na boko sai ya zamanto ibada karatunka da kake na boko sai ya zamanto ibada kamar yanda idan kai niyyar daukan loma idan kai yayin da kake cefane in kai niyyar cewa wannan abin da kake yi ibada ne kake yi na ciyar da iyalinka wannan cefanen da kai sai ya zamanto sadaka za a ci a gida amma in baka niyya ba ko bisa al'ada ka bada kudin cefane shikenan ka bada kudin cefane amma da niyya sai ta ko al'ada sai ta kan koma ibada wannan kaida ce da malaman usul suka kawo ayyukan al'ada suna zamantowa ibada bin niyya da niyya cikin al-ashbah wa an-nadair haka dalika shaykh al-amin al-shinqiti ya ambata a cikin mudakkara ta usul fiqh saboda haka kaga mai karatun ilimi na boko idan yayi niyyar cewa da karatunsa din nan ibada yake yi to wannan ibadar ta zamanto ibadar neman ilimi kuma zai iya yin ta a cikin itikafi saboda haka in niyyar ka ta inganta kai amma dai ka bada jinjaye wajen karatun alqur'ani domin an fi son sa a cikin ilimi a cikin azumi la'alla dai daga cikin abin da yasa imam malik yake cewa mutum ya shagaltu da karatun alqur'ani shine shi kansa imam malik idan ramadan ya zo ya daina ansa fatawa ya daina karatun hadisi sai kawai ya maida kansa sai karatun alqur'ani kawai saboda kasancewar shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran saboda shahrul qur'ani ne watan alqur'ani ne saboda wato ba mu alqur'ani kulawa ta musamman dan haka in har ka shiga itikafi ka ba mu alqur'ani kulawa ta musamman shi yafi sai ya zamanto kan cewa ya haskaka maka hatta karatun bokon hatta karatun jarabawar ya zamanto ka samu nasara sosai to saboda haka waɗannan su ne tambayoyin da aka amsa ranar da ya zamanto babu sauran tambayoyi masu yawa za a amsa sauran amma kada wani mutum ya ce bai ji an amsa tambayarsa ba wajen rabin wata yake tun farkon wata ya rubuto tambayarsa saboda tambayoyin suna zuwa da yawa na gobe su ma wata kila kadan za a amsa daga ciki daidai gurgudu wanda suka sawaka za a rinka amsa su wabillahi tawfiq. A kafin malam ya ja mana ayar da zamu tashi yau aya ta 7 akwai masail da muka ambata da suke da alaka da darasin da ya gabata ayar alwala wadansu kuma malamai suna kiranta ayar taimama wadda ta gabata daga cikin wayannan masail shine cewa suratul maida an saukar da ita a karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar kuma ita tayi umarni da ayi alwala dan haka kafin suratul maida ba alwala kenan ko ko meye hikimar jinkirin wannan ayar har a suratul maida tunda dai an farlanta sallah ne a makka da ake sallah alwala ba wajiba bace ko kuwa sai magana shine cewar alwalatin amaka aka farlanta ta kamar yanda malaman sirah suka tabbatar duk da babu hadisi ingantattu illa hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito ta hanyar Ibn Lahi'a ta wanda kuma Ibn Lahi'a kamar yanda daliban ilimin hadisi suka sani ba a dogara ga riwaya ta shi kadai to amma a wajen babin sirah irin waɗannan riwayoyi sukan karfafa juna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril ya sauko masa da lokacin sallah ya sauko masa kuma da nuna masa yanda zai yi alwala ko musulmi haka suka rinka yin alwala din nan saboda haka alwalata wajabcinta ya tabbata da sunna to in wajabcinta ya tabbata da sunna wannan ayar mai ta zo yi wannan ayar malamai suka ce ta zo an kawo ta ne domin ambatan ni'imar Allah ga mu'minai ta wajabta musu yin alwala amma wajabcin ya riga ya tabbata da sunna kafin ma wannan ayar ta alqur'ani ta sauka kuma wannan yana zuwa a cikin alqur'ani akwai abubuwa da suke tabbata da sunna hukuncin su yazo alqur'ani ya shafe su ko ya ƙara wani bayani akan su bayan tabbatar hukuncin ya riga ya tabbata da sunna saboda haka alwala ta tabbata da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ayar ta zo ne domin ta bayyana ni'imar Allah madaukakin sarki domin a dora akan wajabcin cika alkawari in kun tuna da ni'imar Allah wato kamar ku tuna da ni'imar Allah da ya muku na cewa idan za ku yi sallah ku tashi ku yi alwala wanda a cikin wannan ni'ima akwai tsarkakewa a gare ku tsarkakewa ta zahiri da tsarkakewa ta batini alwala ta kunshi wannan tsarkakewa kamar yadda karshen ayar ya nuna mana to sannan daga cikin abubuwa da suka danganci alwala da yake da muhimmanci mu ambata shine cewa alwala duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta cewa tana daga cikin alamar da ake gane wannan al'umma da ita alwala ba take banci al'ummar musulmi kawai ba sai dai yanda ake yin ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan take banci al'ummar musulmi sauran al'umomi suna alwala amma yaya suke yi Allahu a'lam inda shari'a ta bayyana dalili kuwa hadisa guda biyu hadisa ta farko hadisin annabi Ibrahim hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na kisar annabi Ibrahim da sarata yayin da aka kai ta wajen sarkin Misra idan ya nemi ya dauke ta ya kwace ta daga hannun annabi Ibrahim ya alfasha da ita ya tambaye annabi Ibrahim wace ce wannan dan inda yace matarsa ce zai kashe shi sai ce yar uwa ta ce yace zan na ga masa cewa yar uwa ta ce ke domin duk a bayan kasa babu waɗansu da suke addinin Allah in ba ni da ke ba saboda haka ke yar uwa ta ce a cikin addini dan haka ya masa ta'arid ya masa jirwaye da kamar wanka yace yar uwa ta ce bai yi ƙarya ba to da yazo da ya kadaita da ta kadaita tana jiran sa zai zo sai tayi alwala sai sallah dan haka da shi Fir'aunin yazo ya miƙa hannu zai taba ta sai hannunsa ya makale ya sake miƙa hannu sai hannunsa ya makale har sau uku sai ce kai wannan abin wanda kuka kawo mun ba bani Adam kuka kawo mun ba aljana kuka kawo mun ku dauke ta Allah ya tsirar da shi daga sharrin jabbairi shahidi anan tayi alwala sai sallah haka zalika Jurayj annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu kissa Jurayj akan addinin annabi Isa yake bayan annabi Isa ne tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kissa Jurayj tana da tsawo amma waɗansu daga cikin ku sun san ta da aka yi masa sharri da cewa yayi zina aka kawo ɗa dan shege aka ce shine ya haifa saboda haka sai tashi yayi alwala yayi sallah yazo ya sami yaro yace kai yaro wane ne ubanka sai yace mai kiwon awaki yana cikin tsumman haihuwa yayi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ya magana a cikin tsumman haihuwa sai annabi Isa sai kuma sahibu Jurayj to kaga ash-shahid anan yayi alwala kuma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin shari'ar annabi Isa to amma alwalar ba irin alwalar mu bace wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin alwalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ita keɓantacciya ce ya zamanto alama ga al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a tashi mutane ranar alkiyama, wato ba su da kaciya, ba su da tufafi. Yace aka tambaye shi ya zai gane al'ubarsa a cikin wannan, yace idan mutum yana da wato garke, ko da ke dawaki ana ce musu garke, yana da garke na dawaki, mu faɗa in mun yi kusurai a Hausa, to Allah ya fi mana garke na dawaki baƙaƙe, barga, bargan dawaki, ko ana da barga na dawaki, to shi kenan an gina wannan abu. A cikinsu akwai dawaki masu fari biyar, cikin baƙaƙen dawaki amma akwai masu fari biyar. Mutum zai gane dawaki masu fari biyar daga cikin wannan baƙaƙen, ko ba zai gane su ba? Sai an suka ce zai gane, ya Rasulullahi. To haka za ku zamanto ranar alƙiyama, za ku zamanto gurran muhajjali, kuna da fari biyar: fari a fuska, ƙyalƙyali a fuska, da ƙyalƙyali a hannaye biyu, da ƙyalƙyali a ƙafafuwa guda biyu. Kun ga fari biyar kenan, kamar yadda na doki yake. Me yake? Min asarin wudu, daga gurbin alwala. To idan ku ta zamanto wannan alwala ta bambance mu daban da sauran al'umma, ya nuna cewa sauran al'umma ba irin wannan alwalan suke ba, ko da suna alwala ko. To wanda ya nuna cewa wannan fifiko ne da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu. To wannan alwala tana daga cikin ayyukan ibada da idan mutum yayi, Allah ke tsarkake shi daga zunubai. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida ga cewa ba wanda yake kiyaye alwala sai mumini, ba wanda yake kiyaye alwala sai mumini. Alwala take wajiba ita ce wadda ake yi yayin da mutum zai sallah, da sauran abubuwa da aka sanya alwala sharadi, kamar tawafi, kamar sallar jana'iza. Ba sallah ko ba sai ta farilla ba, sallar nafila ma ba a yin ta sai da alwala. Amma alwala ta sunna ita ce mutum kana da alwalar kuma ka riga ka taba yin sallah, kai ta jididi domin ka sake wata sallar, wannan sunna ce. Ko kuma kamar in zaka yi karatun ilimi kai alwala, ko kamar idan, kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa, Ibn Juzay yana cewa yana daga cikin alwalar sunna da take mustahabbi idan mutum zai shiga cikin abu wanda yake da hadari. Kamar zaka je ka haɗu da sarki Jabberi wanda kake jin tsoron sharrinsa, ko zaka shiga ruwa, zaka shiga jirgin sama. A wannan zamanin ko ai zaka shiga jirgin ƙasa, haka jirgin ruwa haka suke kawo mutane. To a wannan zamanin kamar zaka shiga jirgin sama, kaga ka shiga cikin jirgin sama sai dai Allah ya sauko da kai. To a wannan zamanin hatta mota ma in zaka shiga daga mota, zaka shiga zuwa Zaria ko zuwa Kaduna, sai dai Allah ya sauke ka lafiya. To mutum ya shiga da alwala, ma saboda ma'ana biyu, sunna ne mutum ya yi alwala lokacin. Ma'ana ta farko shine ko da wani abu zai faru raina yayi halinsa, ka mutu da alwalarka. Don mutuwa da alwala ka mutu a cikin ibada, mutum za a tashe shi a cikin halin da ya mutu ne. In ka mutu cikin tsarki za a tashe ka cikin tsarki. Ma'ana ta biyu, kai tawassuli da wannan alwalar, Allah madaukakin sarki ya amintar da kai daga cikin wannan hadari, tunda alwala ibada ce. Saboda haka da wayannan ma'anonin malamai suka sanya wannan alwala daga cikin alwala ta sunna. Akwai alwala wanda take ta sunna, daga cikin alwalar sunna shine alwalar da mai janaba yake yi kafin ya bacci. Ba wajibi bane mutum ya yi alwala, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ci abinci ba ta yawa, yana wanke hannunsa ya ci abinci da janaba tare da janaba a jikinsa, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha. Amma aka tambaye shi mai janaba zai iya cin abinci kuma zai iya shiga kasuwa, zai iya yin bacci? Aka tambaye shi mai janaba zai iya yin bacci, yace idan yayi alwala, kuma alwala irin ta sallah, don ya nuna cewa ba alwala ake nufi ta kawai wanke gaba ba. To wannan alwalar ita ce wanda yake kari baya karyata. Idan kai wannan alwalar ko da kayi taje bayan gida, ko abin nan kayi bawali, alwalar tana nan. Abinda kai yake karyata sai dai in ka sake saduwa da iyali. To wannan alwalar ita ma sunna ce. Alwalar kuma da malamai suka haramta ta ita ce alwalar da mutum yake yi bayan wato mutum ya, wanda muka ambata jiya, mutum yayi alwala domin yayi sallah azhar, bai yi wannan ibadar ba, sai sake yin wata, ya sake wata alwalar domin jin cewa kamar wannan alwalar ta farko kamar ko bace ba, ko makamancin wannan. Domin in mutum yayi haka zai bude ma kansa kofar waswasi, domin akwai shaydani wanda yake tare da alwala, wanda shi harkarsa kawai ya sanya maka shakka, ya sanya maka waswasi a cikin alwalarta, wanda in ka je masa sai ya kai maka, sai sa maka rashin lafiya da zautuwar hankali. To yin ita wannan ibada tana daga cikin tsarki da take kawowa na zahiri tsarkin wato gaba da kuma tsarki na batsin tsarkake zuciya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama ta kamar yanda yake sunnar sa, in yayi wani abu na alkhairi na ibada sai ya kafaratul majlis. Ko ba haka ba, Aisha ta ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama a wani majlisi ba, bai taba karatun alqur'ani ba, face yayi kafaratul majlis. Kafaratul majlis, kafarar zama, kafarar yin majlisi shine kace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai, ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka. Yin wannan idan mutum yayi sai zama to kamar hatimi ne ga abinda mutum yayi na kyakkyawan aiki, an lullube masa domin sai ya samu ladan wajen Allah. In kuma yayi abu wanda yake ba daidai ba sai ya kankare masa zanuban nasa. To alwalama ane mata wannan kafaratul majlis wanda ya nuna kan cewa aiki ne na ibada da ake nema a sanya shi a cikin hatimi da ranar alkiyama bawa zai same shi a wajen Allah. Shi yasa Abu Sa'id ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sayyidina Umar kuma ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi alwala irin cikakkiyar alwala, sannan yace yayi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, da abu da masa kofofin aljanna guda takwas da shiga ta ko ina yake so. A riwayat Tirmidhi idan ya kara da Allahumma yana cewa Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ka sanya ni a cikin masu yawan tuba gare ka, ka sanya ni a cikin masu tsarkake kansu. Wannan sunna ne idan mutum yayi alwala yayi waɗannan addu'o'i domin ya zamanto alwalarsa ta cika wajen bashi tsarki na zahiri da na batini. Kuma wannan ayar ta nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana da hikimomi a cikin ayyukan da a cikin abubuwan da yayi. Waɗansu hikimomin sukan bayyana a gare mu wanda suke zahirai, kamar nan da yake li ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum, Allah yana so ya tsarkake ku. Zamu iya gane tsarki na zahiri na alwala, amma akwai wani tsarkin wanda ba za mu gane shi ba. Yaya alwala take kawo tsarkin zuciya? Wannan abu ne wanda Allah ya ban makansa sani. Yaya Allah, menene asirin mi sallar azhar raka'a hudu amma sallar magriba raka'a uku? Allah ne ya ban makansa sani. To akwai hikimomi waɗanda suke zahira a gare mu, suna bayyana a gare mu. Akwai kuma waɗansu hikimomin wanda ba mu san su ba, domin iliminmu da Allah ya ba mu dan karami ne. Dole ne ni imani cewa babu wani hukunci na Allah face ya kunshi hikima. Wanda muka sani daga cikin hikimar nan ni aiki da ita, wanda ba mu sani ba mu ce kuma Allah ta'ala shine mafi sani da maslaha da hikima da ke cikin wannan ibadar. Amma Allah baya abu ba da hikima ba. In yayi abu ba da hikima ba ya zamanto yayi wasa kenan. Allah ta'ala kuma ya ce babu abin da yake face da gaskiya. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, ya halicci sammai da kasa da gaskiya. Kuma ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, kuna tsammani mun halicce ku ne da wasa? Babu abin da Allah yake yi dan wasa ko dan wargi. Duk abin da Allah yayi yana da manufa ingantacciya kuma da hikimomi masu girma a ciki. Wanda ba in baka san hikimar ba to sai kai itikadin cewa saninka ne bai kai ba, ba wai dan babu hikima din bane. Sannan kuma wannan ayar ta nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya dauke kunci a gare mu a cikin addini. Babu wannan kuma ma'anonin sun zo da yawa a cikin alqur'ani da sunna. Daga ciki bayan wannan ayar shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru, ku sauƙaƙa kada ku tsananta. Ba a san tsanantawa a cikin addini. Faqihi ba shine wanda zai gaya maka hukuncin da zaka rasa yadda zaka yi da kanka ba. Faqihi shine wanda idan ka zo neman mafita zai sanya maka mafita. Ba wanda zai ce ai ba ban ga wata mafita a gare ka ba, amma wanda yake zai dubi yanda shari'a take da manufar shari'a da hukunce-hukunce da nassoshi na shari'a domin ya samu maka da al'umma ga baki ɗaya mafita. Ba wanda zai sanya maka kukumi a cikin addini ba, domin ita shari'a ta zo ne da ta kawo sauki ba ta kawo tsanani ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace du'istu bil hanifiyyati samha, an aiko ni da wato shari'a wadda take ta tauhidi mai kakkiya ko mai sauki. Dan haka abubuwan da suke kawo sauki a cikin addini yawanci malamai sukan ambata abubuwa guda bakwai. Kuma an katsaya kai tayi za ka ga kusan duk iyakarsu kenan. Abu na farko shine tafiya. Yayin da mutum ya yi tafiya ana kawo masa sauki mai yawa, a rage maka sallah daga raka'a hudu zuwa raka'a biyu tare da cewa ladan yana nan. Ladan raka'a hudu ake baka, ba ladan raka'a biyu ba. A rage maka azumi, kada kai azumi karama daga baya, ramuwar da take da azumin Ramadan. Saboda haka wanda zai matsa ma kansa yace dole shi sai yayi azumi, dan yana ganin kan cewa kamar na ramuwar da kai na Ramadan ba, wannan kuskure yayi. da sauran haya abubuwa na rufta da aka saga tafiya sun da yawan gaske. Na biyu, rashin lafiya. Rashin lafiya shi ma yana kawo rufta mai yawa. In mutum ba shi da lafiya, ba wajibi bane ya sallar jam'i, amma idan ya al'adarsa ne baya yin sallah sai jam'i, ya zauna saboda rashin lafiya a gida yayin sallah, ladan jam'i za a bashi. Kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yana ba ma bawa ladan aikin da yayi. Idan bawa yayi tafiya ko yayi rashin lafiya, za a rubuta masa irin ladan aikin da yake yi sahihan muqima, kamar yana nan da lafiyarsa kuma yana zaune a gida, yana daga cikin falalar Allah. Ma'ana ta biyu da take kawo sauki shine tsanantawa, wato ikrah, tilastawa. Wanda aka tilasta masa yayi abu, idan yayi, to sauki yana zuwa a cikin shari'a, ko da yayi wannan abun ba zai lizince shi ba. Na hudu, mantuwa. Idan mutum ya manta har yayi sallah ba, har lokacin sallah ya fita, idan ya rama sallan nan zai rama ta ne kamar na wannan ne lokacinta, kuma zai yi ta ada'an ba qada'an ba, kuma ladan ada'i za a bashi, ladan yayi sallah a kan lokacinta. Na uku, jahilci. Na biyar kai, jahilci. Jahilci yana zuwa. Na hudu, mantuwa. Idan mutum ya manta har yayi sallah ba, har lokacin sallah ya fita, idan ya rama sallan nan zai rama ta ne kamar na wannan ne lokacinta, kuma zai yi ta ada'an ba qada'an ba, kuma ladan ada'i za a bashi, ladan yayi sallah a kan lokacinta. Na uku, jahilci. Na biyar kai, jahilci. Jahilci yana zuwa, yana zamantowa uzuri a surori masu yawa, amma akwai surorin da jahilci baya zamantowa uzuri. Inda aka ce ka tashi ka nemi sani, baka je ka nemi sani ba, kai abu bisa jahilci, to wannan ba uzuri bane. Amma idan ya zamanto kan cewar kai bakin kokarinka dan ka samu sani amma baka samu sanin ba, kai da abinda ka mallaka na ilimi ka jahilci abinda baka sani ba, bayan kuma wannan abin tabbatacce ne, to wannan yana zamanto maka uzuri, Allah yana sauƙaƙe maka. Wannan ya daga cikin sauƙin shari'a. Na uku, wahala. Na shida, wahala. Al-usr, tsanani. Idan tsanani ya zo, sai kaga Allah ya kawo sauƙi. Yana daga cikin tsanani, wato ya zamanto ibada za ka sha wahala a cikin yinta fiye da wahalar da aka saba. Kamar in za ka tako daga gida ka zo masallaci, akwai wahala. To amma yayin da za ka tako daga gida ka zo masallaci a cikin duhun dare, a cikin ana ruwa ga tako a hanya, sai ka bata tufafinka, wannan wahalar ta karu ko bata karu ba? To idan ko wannan wahalar ta karu, to sauki zai zo, domin wahala tana daga cikin abin da yake kawo sauki a cikin shari'a. To sai aka kawo maka sauki, aka ce ba sai ka fita gida, ba sai ka fita masallaci kai sallah ba, ka zauna kai sallah a gida. Shi yasa ne in aka yi kiran sallah a lokacin da ake ruwa, in aka yi kalmar shahada sai ake sallu fi rihalikum, kowa ya zauna a gida ya yi sallah, in ana irin ruwa mamako din nan. Ma'ana ta ƙarshe wanda take kawo sauki shine annaqsu, tawaya a matsayi, kamar yarinta, kamar matanta, kamar rashin cikakken hankali, duk wannan ma'ana ce wanda take kamar bauta. Ma'anoni ne waɗanda suke Allah ya rafe hukunci na sauki tare da su. Yaro ba a wajabta masa yin sallah ba har sai ya balaga. Yaro idan ya je ciniki, cinikin nan ba za a zartar da shi ba har sai waliyinsa ya tabbatar da ya ba da izini. Ballantana a ce ai yaro ne ya je ya sayar da gidan gadansa, shikenan a ce to ai shikenan, ai ciniki ya kullu, ba bai'ul khiyar bane. Ba za ka li shari'a sai ta kawo masa sauki, domin inda an tabbatar da wannan tawayar da yake da shi ta hankali ba a yi la'akari da ita ba. Haka dalika mace ba a ce mata sai ta rama sallolin da ta rasa ba lokacin al'adarta, amma za ta rama azumi, domin azumi sau ɗaya yake zuwa a shekara, azumin Ramadan. Amma salloli fa a duk wata sai ta yi al'ada. In za a ce duk wata sai ta rama sallolin da ta rasa yayin da take al'ada, an tsananta mata ko ba a tsananta mata ba? Kuma tsananin ya zo mata ne saboda abinda ba ta da iko a kansa. Haza shay'un katabahu Allahu ala banati Adam, abu ne Allah ya rubuta shi akan ƴaƴan annabi Adam mata, yin al'ada. Saboda wannan sifar ta halinta aka yi mata sauki, ba a ce mata sai ta zo sallar jam'i ba, ba a ce mata wajibi ne ta zo sallar jama'a ba, a sallar juma'a ba, ba a ce wajibi ne ta fita jihadi ba, da sauran hukunce-hukunce wanda duk aka kawo sauki saboda janibin wannan sifa nata na tawaya. Haka dalika wanda yake bawa, ko haka dalika wanda yake mahaukaci. To duk wannan yana daga cikin asrar na shari'a da ya kamata mu tunani akan su, mu fahimce su, kuma mu amfani da ruhin wannan wajen fahimtar addini, domin mu ƙara godiya ga Allah, domin sanin ni'imar Allah, tunawa da ni'imar Allah ita ce za ta sanya mu zamanto mun yi godiya gare shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen ayar la'allakum tashkurun, domin ku zamanto masu godiya ga Allah. Saboda haka waɗannan suna daga cikin waɗansu masail ɗin dalibai wanda suke karatu, wanda suke karatun tafsiri, in suka koma tafsirin Ibn Sa'id, Abdurrahman Ibn Sa'id, za su ga ya kawo fa'idodi wajen kusan 50 da yan kai wanda suka rataye da wannan aya, wanda yake abubuwa ne wanda masu amfani da dalibai ilimi za su iya sani. Sai mu tashi yanzu insha Allah aya ta 7 a cikin wannan sura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
الله تعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. كتنا دني إمر الله أجريكم. الذكر معنى الذكر شيني أمبتو. أمبتو أتشنزوتي دكما أمبتو أهرشي. دا الله يقول: وأمبتني إمر الله أجريكم. وتوكو أمبتات هاني كتنا تأتشنزوكاتهم. في تناني أكنتا. Da kun kasance a hali na da kun kasance a cikin kafirci da jahiliya, Allah madaukakin sarki ya shigar da ku addinin musulunci, kuka zamanto musulmi. Da ba dan ni'imar Allah ba, da yanzu ba ka da bambanci da arnan dake bautar gunki akan dutse, ko arnan dake bautar arnan dake bautar abin nan saniya, ko yayin dake bautar kada. Akwai mutane a kasar mu, a nan kasar na, suna nan suna bautar kada. Inda ba dan ni'imar Allah ba, da kana cikin wadannan, to ka tuna a cikin zuciyarka ka ga yaya irin wannan arziki da Allah ya mata, ba da iyawarka ba, ba da dabararka ba, ba da iliminka ba, kawai Allah ya haife ka, ya sa aka haife ka a cikin musulunci, ka taso a cikin musulunci. Sannan kuma ku ambata da baki shine ku fada Allah ya yi mana ni'ima da yayi mu musulmi, alhamdulillah Allah ya bamu addinin musulunci, alhamdulillah da Allah ya mana kaza. To wannan dai yana daga cikin wasturu, ku ambata da baki, ku ambata a zuci, sannan ku ambata da baki. Wadkuru ni'matallahi alaikum, ku ambata ni'imar da Allah ta'ala ya muku. Wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi, kuma ku tuna da alƙawarin Allah da ya daure ku da shi. Mutuna wannan sura ta zo ne da umarni da cika alƙawari. To Allah ya ce ku tuna alƙawarin da Allah ya muku. Allah ya fassara wannan alƙawarin da cewa idh qultum sami'na wa ata'na, yayin da kuka ce mun ji umarninka, wato ji na fahimta da na biyayya, wa ata'na kuma mun bi. To ku tuna wannan alƙawarin. Menene wannan alƙawarin da Allah ya yi gare ku musulmi, waɗanda tunda wannan duk atsufi ne akan ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka yi imani. Alƙawarin da Allah ta'ala ya yi da musulmi shine alƙawarin shiga addinin musulunci, shine babban alƙawari. Domin yayin da kace la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, saboda haka ce kenan kai alƙawari Allah kadai zaka bauta ma. In kace ashhadu anna muhammadan rasulullah, na shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, ka shaida cewa zaka ji dukkan umarnin da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka bi dukkan wani abu da kake nema na bautar Allah daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka nema, kuma idan ka samu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zaka bi. Saboda haka wannan alƙawari ne, kuma wannan shine irin alƙawarin da Allah ta'ala yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka a wajen musulmi in sun zo musulunta. Mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da muminai, to wannan mubaya'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake, amma Allah yake hannun yadullahi fawqa aydihi, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan wanda yake ma mubaya'a, to hannun Allah yana kan nasa hannun. In yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, tamkar yayi ma Allah mubaya'a ne, kaga shi yasa nan Allah yake wa mithaqahu, alƙawarin Allah. Saboda yayin da mutum yayi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Allah yayi wannan alƙawari, yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah yana saman nasu. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam komai nasa na Allah ne, babu wani abu wanda yake nasa na kan kansa, na kashin kansa, ba na Allah ba, komai nasa na Allah ne. Saboda haka idan ka sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ka sallama ma Allah. to Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari ga mu'minai wanda alƙawarin shine as-sam'u wat-ta'a jin umarni da yin da'a ga wannan umarni fil manshati wal makrah a lokacin nishadi da lokacin tilas fil yusri wal usr a lokacin halin sauki da lokacin halin tsanani wat-ta'atu fil ma'ruf da biyayya a cikin dukkan abin da yake ma'rufi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni sai da ma'rufi wannan shine alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga wajen maza da mata tafsilin sa yazo a cikin suratul mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna واستغفر لهن الله يا النبي يا كي wannan annabi ne girma idan mata mu'minai suka zo suna yi maka mubaya'a kan cewa ba za su yi shirka da Allah ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su zo da ƙarya ba da suke kirkirar ta tsakanin wato kafafun su wato shine su zo da da wanda wato shine su abin da su je su yi zina su ciki su ce da wanda suka zo da shi na mai gidan su ne amma alhali ba ne mai gidan su bane ko ba za su yi maka ba za su saba maka ba a cikin abin da yake ma'rufi ne to kai musu mubaya'a ka nema musu gafara Allah Ubadah bin Sami yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana mubaya'a akan abin da ya mabata mubaya'a ba mubaya'ar mata bace kawai hatta mazan su ma irin wannan mubaya'ar ake musu mubaya'ar mata annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hannun su ba in sun zo mubaya'a sai yace irji'na faqad bay'atukunna ku koma ne muku mubaya'a to da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda iffarsa kamewarsa da tsoron Allahnsa ba zai taba hannun mace wadda bata halatta gare shi ba yayin da aka zo wata za a yi mubaya'a ta bayan sitari wata mace sai ta miƙo hannunta yana ganin hannun sai ya gane cewa hannun mace ne sai ya janye hannunsa yace me yasa baki lalle ba dan gane hannunki ne yace bana shi baya musafaha da mata amma maza ku sai ya kama hannunsu domin ya tautiki ya tabbatar domin kai kanka ka ji cewa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ka kama kai alƙawari gare shi cewa za ka yi abu kaza kuma gashi Allah ya ce da ka kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam hannun Allah ne a saman hannunka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi yasa duk wanda suke masa alƙawari ba sa tabawa Hakim ibn Hizam yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ya Rasulullah nayi maka mubaya'a bazan tambayi kowa komai ba yana tafiya akan raƙuminsa bulalarsa za ta fadi mutum zai zo wuce ba da Allah malam bai komin bulalata ba saboda ya ce ba zai tambayi kowa komai ba sai ya sauka kun san inda sauka da kan raƙuni take ba kamar kawai ka kashe injin mota bane ka fita ka rufe kofa sai ka yi masa sai da dabara tukuna shi ba durowa za ka yi ba za ka duro ba dole sai ya sunkuya ya kwanta sannan ka sauka to haka zai dan kawai bulala kawai da ta faɗi mai kuma ya ce a miƙo masa saboda me saboda mubaya'a da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa ku tuna wannan alƙawari gashi kuma can Allah a farkon aya ya ce ku cika alƙawari alƙawari yana da nauyi kamar yadda Hausawa suke cewa alƙawari kaya ne kwari alƙawari kaya ne saboda Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan cika alƙawari to ku tuna alƙawarin da kuka yi ma Allah wanda ya daure ku da shi ai alƙawarin da kuka yi masa kuka yi ma Allah wannan alƙawari in kuntum sami'na yayin da kuka ce ma Allah sami'na mun ji umarninka ya Allah wa ata'ana kuma mun bi wattaqullah ku ji tsoron Allah ma'ana ku yi taqwa kada ku warware alƙawarin Allah shine munasabar kawo taqwa anan domin taqwa tana shiga cikin dukkan al'amari tana shiga cikin ibada tana shiga cikin mu'amala tana shiga ga dukkan ayyukan zuci da ayyukan baki da ayyukan gaba inna allaha alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza shine ita ce zuciya tana cikin kirji to Allah yana sanin abin da ke cikin zukata Allah yana shine abin da ke cikin zukata wanda zuciya shine mahallin nufi yayin da kake kullatar cika alƙawari to Allah yana sani a lokacin nan yayin da kake kullatar cewa bari in bayyana mutane ni ne cika alƙawari ne amma tsakaninka da Allah amma ka koye warware alƙawarin Allah Allah yana sani shi yasa ne Allah ta'ala yace wanda duk ya cika ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وندي cika da abin da yayi ma Allah alƙawari Allah zai bashi lada cikakke lada mai girma to Allah ta'ala shine kada ya san zuci a cikin zuci wane ne a cikin zuciyarsa yake da niyyar cika alƙawari wane ne kuma bashi da niyyar cika alƙawari to yayin da ka san cewa Allah shine kadai ya san wannan, to ka sani fa ba za ka boye masa ba. Dan haka ka sanya Allah ya hangi gaskiya a cikin zuciyarka, ka san ka nuna ma Allah cewa da gaske kake wajen cika alƙawarin Allah, to shine sai Allah madaukakin sarki ya baka lada kyakkyawa, kuma Allah madaukakin sarki ya maka irin abin da ya ma waɗanda suka cika alƙawarin. Na'am.
Ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist, ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون.
الله تعالى يقول لك إيماني. Allah ya mimita kiran, ya maimaita kiran da ya ayyuhal ladina amanu, domin girman abin da za a yi umarni da shi a nan ya zamanto cewa kada a yi atsatsinsa a ambata, kamar yadda aka ce wa kuruni imatallahi alaikum, sai nan aka ce aka sake sabunta kiran, ya ku wanda kuka yi imani kunu qawwamina lillah, ku zamanto masu isa matuƙa wajen tsayawa, wajen tsayuwa saboda Allah, wato ku wuce kowa tsayawa saboda Allah, ba don komai ba sai dan saboda Allah, kun tsaya domin tabbatar, domin kare gaskiya da adalci, tsayuwar kuma ta zamanto lillah saboda Allah, domin wani zai iya tsayawa da gaskiya saboda wata manufa, saboda yana ganin kan cewa akwai maslaha, akwai wani samu a cikin al'amarin, ko kuma ya shine za ka ga daiwa, kuma muna ganin irin wannan halin, in ka ga mutum yana haƙiƙi cewa akan abu, to in ka bincika akwai wata maslaha ta sa, to babu wanda za ka ga ya tsaya yayi abu dan Allah, dan gaskiyar dan Allah kawai yake yi, ya tsaya ma gaskiyar dan Allah in ba mai imani ba. To Allah ya ce mu zamanto wannan, wato mu tsaya da lazimin imani, domin masu imani su ne suke haka. To lazimin imani yana wajabta mana mu zamanto masu isa matuƙa wajen tsayuwa saboda Allah, shuhada'a bil qist, kuma masu yin shaida da adalci. Al qist shine wato daidaituwa, adalci shine kuma adalci. Dama adalci ma'anarsa daidaitawa, kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. To ku zamanto masu tsayuwa samu wata maslaha ta duniya ba, kuma yayin da za ku shaidan, ku shaidar da gaskiya da adalci, ku shaidar da adalci. Shi ku adalci shine wanda yake da haƙƙi ka bashi haƙƙinka ko da baka san sa, wanda bashi da haƙƙi kai shaida da cewa ba shi da haƙƙi ko da ku shi ne ku kowa soyayya a wajenka. Amma in ya zamanto yayin da kake awo da ma'auni daban-daban, akwai ma'auni na masoyanka, akwai ma'auni na maƙiyanka, to wannan shi ne abin da yake rushe rayuwa gabaki ɗaya. Adalci shi ne yake sa rayuwa ta tsaya tsakanin daidai wa daida, kamar yadda Abdullahi ibn Rawaha, yayin da Yahudawa suka ce masa za su bashi wata 'yar rashawa don ya tawaye musu haƙƙin zakka da zai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam, haƙƙin ujra da zai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam na aikin da suke. Yace na fi kowa tsana, ku ne mutanen da na fi kowa tsana a bayan ƙasa, amma tsanar da ne muku ba za ta sa na ƙi muku adalci ba, ya zamanto na kwashi sama da haƙƙinku. Suka ce ai wannan shi ne abin da ya tsayar da halittar sama da ƙasa, wato tsayuwa da adalci, ko da baka san mutum ka tsayar da shi da adalci, ya zamanto kai masa adalci, wannan shi ne gaskiya. Ko babu wanda zai yi wannan in ba mai imani ba. Muna gani da yanzu yanda duniyan nan ta zamanto, rashin adalci shi yake kawo rashin zaman lafiya. Akwai wanda suka shafaffu da mai, da duk abin da suka yi masu ƙarfin za su zo su kare su, waɗansu kuma ko ma abin da ba su yi ba ma sai a ce sun yi. Saboda me? Saboda su ne 'yan bora, ba a san su. To ta yaya za a yi su waɗanda ake musu haka ya su zamanto kan cewa sun yarda cewa ana musu mu'amala da gaskiya? Na haka sai ga ba a zama yanzu, kamar abin da yake faruwa tsakanin 'yan uwan musulmi a Falastin da Isra'ila. Duk abin da Isra'ila ta yi daidai ne. Isra'ila ta zo tana ta kafa ƙasarta, aka kafa majalisar ɗinkin duniya, ta ce ta yarda da ita, aka lizimta ma duk sauran ƙasashe su yarda da ita. Yanzu ƙasashen Falastin sun ce za su kai ƙabiyarsu, za su kai kukansu zuwa majalisar ɗinkin duniya, su ma a ba su ƙasa kamar yadda aka ba ma Isra'ila. Amerika ta ce ba haka ake ba, Isra'ila ku ta yi haka ake, amma in Falastin suka yi ba haka ake ba. ba haka za ku samu mulkin ƙasa. In ma kun ce za ku yi, za mu hau kujeran naki mu hana ku. Yanzu an yi adalci kenan. Amma kuma yayin da ya zamanto kan cewar an mai da su fursuna a cikin ƙasarsu, an ce ba a son su zamanto a cikin ƙasar, su tashi. Idan suka ce kuma za su kare ƙasarsu ko kuma za su yi yaƙi don su tsare dukiyoyinsu da matansu da iyalansu da yaransu, sai a ce sun zamanto ƴan ta'adda. Amma yayin da ya zamanto kan cewa Isra'ila take dammara su, Isra'ila ba ta'adda take ba, ba ta'addanci ba, a kare kanta take. To wannan shine ainihin wato awo da ma'auni guda biyu wanda shine Allah ta'ala baya so. Kamar mun halinmu ne na musulmi yanzu. Musulmi mun ce muna son a kawo mana banki na musulunci domin shekara 120 ake wannan bankin, ake banki wanda yake na riba. Idan musulmi yana son ya nemi bashi don ya gina gida, sai a ce sai ya biya riba. Ko ba haka ba, sai da riba za a bashi bashin nan. To amma sai waɗanda ba musulmi ba a ƙasar nan sai suka ce in aka kafa wannan bankin, idan wani wanda yake ba musulmi ba ya je ya ce a bashi bashi, amma zai kafa gonar alade ne, sai a hana shi. An shiga haƙƙinsa ko ba a shiga haƙƙinsa ba? Suka ce wai an shiga haƙƙinsa. Bayan fa zai iya zuwa bankin da yake ba na musulunci ba ya karɓi bashi ya je ya gina gonaki ma na alade. Amma musulmi da ya zo ya ce a bashi bashi da babu ruwa, in babu bankin musulunci ya zai samu wannan bankin? Wa aka shiga haƙƙin wa aka shiga a ƙasar nan? Haƙƙin wa aka shiga a ƙasar nan? To yanzu sai a ce an yi adalci kenan. Menene adalci? Adalci a bama kowa abin da zai tabbatar masa da samun rayuwarsa ta addininsa. Wanda ya ce ba zai mu'amala da riba ba, a bashi bankin da baya mu'amala da riba. Wanda ya ce kuma bankinsa ba zai mu'amala, ba zai gina gidajen alade ba, a samu bankin da zai gina gidajen alade, ya yi mu'amala da riba, ya yi ƙazantar da duk yake so ya yi. Wanda kuma yake so ya yi tsafta, ya kiyaye addini, a bashi dama ya yi. Idan wato Turawan Ingila sun gane wannan, wanda yake kuma su ma arna ne, kuma su ma suna zuwa coci ranar Lahadi, me yasa waɗanda suke zuwa coci, wannan zuwan cocin da suke bai koya musu wannan ba ne na nan ƙasar tamu? Amma sun kasa gane wannan. Abin da yasa Ingila suka shigar da bankin musulunci a Ingila shine wani wato gwamnan babban bankin su yana da makwabta musulmi, sai suka zo suka ce masa wata ran sun samu gida suna murna amma kuma suna cikin damuwa da baƙin ciki. Yace me yasa kuke cikin damuwa da baƙin ciki? Suka ce domin bamu samu wannan gidan ba sai da muka ci bashi daga banki, wanda yake bashin nan sai mun biya ruwa. Kuma Allah ya ce duk wanda yake cin kuɗin, yake bayar da kuɗin ruwa ko yake cin kuɗin ruwa, Allah ya la'ance shi, manzon Allah ya faɗa. Saboda haka hankalin mu a tashe yake, me muka ɗaukan mu kanmu na yin wannan, amma gashi kuma mun samu gida. Sai ce yanzu ku ba za ku iya cin bashi daga banki ba? Ce yanzu duk sauran musulmi ma haka suke zaune a gidan haya, ba su da gida nasu na kansu. Ya ce ai duk yawan musulmi haka suke, saboda babu banki da zai ba su bashi ba tare da ruwa ba. Sai ce to ai wannan ba zai yiwu ba. Waɗannan mutane sun zo suna zaune a ƙasarmu, suna aiki a ƙasarmu, suna ciyar da ƙasarmu gaba, suna biyan haraji. Kuma a ce suna nema su mallaki gida kamar yadda kowa zai mallaki gida, amma ba su da hanyar da za su mallaki gida, wannan ba zai yiwu ba. Babu adalci a cikin wannan. Ce dole mu tsaya mu ga yadda za a yi a ba su damar da za su samu da abin da shari'arsu ta dace, da addininsu ya dace, su ma su samu hanyar da za su samu dalilin zama 'yan ƙasa, wanda suke samun dukkan haƙƙin da ɗan ƙasa yake samu. Su samu gida, su samu mota, su samu yin abin da za su yi tijara da shi, amma kuma ta yadda zai tabbatar musu da bin dokokin addininsu. Ta haka aka kafa wato a kwamiti ƙarƙashin gwamnatin Ingila yadda za ta fito da tsarin bankin musulunci. Aka kafa bankin musulunci, yanzu suna da bankunan musulunci guda biyar. Kuma manya-manyan bankunansu wanda ba na musulunci ba sun buɗe reshe na bankin musulunci guda 22, manya-manyan bankuna 22 suna da reshe. To ƙasar wanda take ba ta musulmi ba, wai sai su ce wai in aka kafa bankin musulunci za a mai da Najeriya ƙasa musulma. To a Ingila an mai da ita ƙasa musulma ne da bankin musulunci? Amma ya kamata mu lura da cewa fa da adalci ne ake samun zaman lafiya. Amma mutum ya zamanto kan cewar ka ce ya rayu, amma kuma yanzu alal mis idan aka yawan kasashen da muke da su garuruwanmu, yawanci dukkan mayanka, yawanci mahautanmu ne musulmi suke yanka, ko ba haka ba? Domin naman da aka yanka a mahauta, da musulmi da ba musulmi ba duk zai saya. Amma idan da kamar a ce murɗe kan shaƙe wuyan saniya ake yi, ake cin mushe, aka ce kuma dole musulmi sai dai su ci wannan, an takura ma musulmi ko ba a takura ma musulmi ba? Ai kamar an ce ne kada su yi sallah. Idan ka ce musulmi dole sai ya ci mushe, kamar ka ce kada ya yi sallah ne. in kace musulmi dole sai ya ci nama sai ya ci kudin riba kamar kace kada ya salla ne saboda haka abubuwa ne ake yi daga dara da rashin tunani da kuma rashin ruhi na adalci to Allah ta'ala mu musulmi yayi mana umarni da cewa mu tsaya mu mu'amala da adalci mu zamanto masu tsayawa domin Allah dan tsayar da adalci shuhada bil qist kenan masu shaida da gaskiya adalci yana kasancewa a cikin mulki yana kasancewa a cikin ciniki yana kasancewa a cikin mu'amalan mutum da gidansa yana kasancewa a cikin mu'amalan mutum da ƴaƴansa annabi sallallahu alaihi wasallam nu'man bashir baban nu'man ibn bashir al ansari ya zo ya dauki wata gona ta sai ba mu ɗaya daga cikin ƴaƴansa nu'man sai uwarsa arwa bint rawaha irwar abdullahi ibn rawaha tace to da Allah ka je ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida akan wannan kyauta da ka bayar da je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akullu banika nahalta mithlaha dika ƴaƴanka duk su ma kai musu wannan kyautar yace a shi kawai na bama yace inni la ashhadu ala jawr bana shaida akan zalunci tunda Allah ya ce masa shuhada bil qist shaida da adalci kawai ba da zalunci bace bana shaida akan jahilci akan zalunci ittaqullaha wa'dilu bayna abna'ikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku haka mutum in mutum yana da mata haka ya wajaba ya adalci tsakanin su akwai wanda kullun hange yake kwananta yazo to ya jira sai kwanan nata yazo ba ya san yadda zai yi ya murdiya da sauransu ba ya ce a'a da dan dalili dan kankani ya ce to ai shikenan ma amma fasa ma rabban zai koma ya saboda ashe ga abin da yake so yi in yayi haka Allah madaukakin sarki zai kama shi ranar alkiyama haka zai zama to ala ru'usul ashhad za ka ga ya tafi jikinsa haka nan sashin jikinsa a sanye ka san inda dai mutum yake shanyewa din nan mai inna mai shan inna ranar kiyama haka zai tashi in mutum yana da mata biyu ya karkata ga ɗayar ya ba ta ya ki adalci ga ɗayar saboda ka adalci kada koyaushe waɗansu mutane in ana magana adalci sai su rinka ganin ana magana alƙalai ne a'a kowa yana da rabonsa na adalci da zai to haka dalika shaida da adalci kowa za a kira shi shaida ba sai an kawo kira ka gaban alƙali an ɗauko ƙur'ani za ka yi shaida ba komai da zance ne aka ce wani a gabanka aka yi wannan magana me ya faru to ka zamanto mai tsayuwa don Allah ka dubi Allah ka kai shaida da gaskiya da adalci abinda aka yi ka yi kada ka ƙara kada ka rage ko da ka wannan abin akan masoyinka ne ko akan wanda yake maƙiyinka wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kiyayyanku da kuke yi ga waɗansu mutane ya ɗauke ku akan kada ku yi adalci dan kun ki waɗansu mutane kada wannan ya sanya ku ki adalci kamar yadda Abdullahi ibn Rawaha yace kada ku dauka dan na ki ku zan yi muku adalci kamar yadda Allah ta'ala yace ne kada mushrikai dan suna ganin dan kuna ganin sun hana ku zuwa ɗakin Allah ku kuma yayin da kuka gansu sun zo sun dauki alamar neman aminci na shiga cikin harami ku kuma ku ce za ku keta wannan a tsare mutuncin harami da Allah ta'ala ya umarce ku wato ba a cewa za a bi Allah tare da mabiya Allah amma in wanda ba mabiya Allah bane ba za a bi Allah tare da su ba Allah ta'ala ya hana a kashe mata da yara wajen jihadi ko kafire ne kuwa ko kafire ne ba za ka ce a tunda ba kafire bane a gama da su kamar yadda za ka ga yawanci yana faruwa a cikin kasashenmu sai ka ga kan cewa yayin da ake nema a yi tashin hankali wanda duk aka ga kawai baya jin Hausa shikenan wai shine ba musulmi ba wanda baya jin Hausa shine ba musulmi ba bayan mutane nawa ne wanda ba sa jin Hausa wanda yake kuma sun fi bahaushen imani to wannan rashin adalci ne to Allah ta'ala ya ce kada kiyayyanku ga mutane wanda ma kuke da kiyayya da su kenan kada kiyayyanku ta sanya ku yin adalci shi yasa kaga ko da adali ne mubarrazi idan yayi shaida adawa ta bayyana akan shaidarsa ba a karban shaidarsa idan adawa ta bayyana amma wannan ba yana nufin kan cewa ba zai iya amma zai iya zo idan shaidar ta zamanto ga makiyi ne za a iya karba ko da adawa kuwa saboda lokacin da yayi shaida ga makiyinsa ya tabbatar masa da haƙi adawar ba ta yi aiki ba amma adawa tana aiki ne idan kai shaida da a hana masa wani haƙi kai shaida akan sa kace eh yayi to anan wajen in akwai adawa za a iya suka akan wannan shahadar ko koda ko adali ne mubarrazi wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu ku yi adalci Allah ya ƙara ƙarfafawa ku yi adalci sawa'un kuna alƙalai ne ko kuna mazaje ne masu mata da yawa ko kuna iyaye ne masu ƴaƴa da yawa ko kana malami ne mai dalibai da yawa a cikin aji ko kana ma'aikaci ne da ma'aikata suke ƙarƙashinka ko a wani hali kake i'dilu ku yi adalci huwa shi yin adalcin aqrabu littaqwa shine mafi kusanci da tsoron Allah to wannan ana amfani an yi amfani da af'al tafdil a janibin da babu komai a ɗaya janibin babu komai ba wai an ce adalci da rashin adalci akwai taqwa a cikin rashin adalci amma taqwar adalci tafi taqwar rashin adalci ba haka ake nufi ba ma'ana adalci anan taqwa take rashin adalci ko babu taqwa ko ɗaya akan a cikin rashin adalci dan haka da aka ce huwa aqrabu littaqwa yafi kusanci zuwa ga tsoron Allah ai shine kusanci zuwa ga tsoron Allah ba waninsa ba yin adalci shine tsoron Allah wanda kaga yana adalci to shine mai tsoron Allah kuma wannan ya nuna cewa yayin da kaji mutun yana kokarin kamanta adalci to in ma ba musulmi bane irin waɗannan sune ka ake kaunar yayin da aka bijiran musu da addinin musulunci za su musulunta domin sun fi kusa zuwa ga tsoron Allah wattaqullah Allah ya da ƙara maimaita muji tsoron Allah innallaha khabirun bima ta'malun lallai Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa al-khabir shine wanda ya san zahirin al'amura da batinin al'amura ya san abin da kuka bayyana da abin da baku bayyana ba mai cikakken sani ne ga abin da kuke aikatawa wanda daga ciki shine hatta abin da kuka kullata a cikin zuciyarku na adalci ko rashin adalci
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu الصالحاتِ لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
وعد الله الذين آمنوا الله يا القوري وأن سكى إيماني وعملوا الصالحات سكى أيك نجري لهم مغفرة وأجر عظيم akwai gafara mai girma da take tabbata a gare su da kuma lada wanda yake mai girma gafara magfira din nan an kawo ta da nakira domin ta nuna girmanta gafara shine wato Allah zai ba zai ruke su da uquba ba zai musu uquba akan zunuban da suka yi ba sannan kuma tabi'a abubuwa da suke biyo bayan zunubai a nan duniya da a lahira ba za ta same su ba shine Allah zai yi musu sutura domin al-magfira daga al-satr ne rufewa daga nan ne aka samu al-maghfar hular kwalkwali saboda wato Allah zai rufe zunuban kamar babu su sai ya zamanto abinda suke kawowa a duniya da lahira Allah zai amintar da su daga gare shi wa ajrun azim da lada wanda yake mai girma Allah ya girmama ladan nan abinda Allah zai girmama ka san girman sa ya isa ba mutum ne yace ladan yana da girma ba Allah ne da kansa yace ladan mai girma ne saboda haka a cikin wannan akwai ishara ga girman abinda mu'mini za su samu a ranar lahira wanda yake wajabta musu kwadayi da kauna ga saduwa da Allah da kuma yin hakuri da abubuwan da suke rasawa na duniya wajen bautar Allah sannan kuma Allah ya ce walladina kafaru wa kadzabu biayatina wadanda ku suka kafirta suka karyata da ayoyinmu wato ayoyin Allah da suke nuni ga gaskiya mabayyaniya wadanda suke a cikin alqur'ani da kuma ayoyin Allah na halitta domin ayoyi kullun suna zuwa da Allah yake nunawa masu nuni akan gaskiyar addinin Allah to wadanda suke karyata wadannan ayoyin kuma suke kafirta da su Allah ya ce ulaika ashabul jahim waɗannan su ne dangin ƴan wuta su ne ma'abuta wutar aljahim ita ce wuta wadda take mai tsananin zafi wato ma'ana wanda suka kafirta ba su da rabo a cikin aljanna wuta ita ce makomarsu kuma wuta din nan su masu dawwama ne a cikinta a cikin faɗin wannan akwai ishara ga nuna cewa wuta din nan tana nan tunda Allah ta'ala ya danganta su ya zuwa gare ta ma'ana tana nan ita wutar kuma har tana da ƴaƴa wanda wannan suna daga cikin ƴaƴanta Allah ya kiyaye mu
ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله تعالى يقول لك ايماني اذكروا نعمة الله عليكم kutuna ni'imar Allah a gare ku idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum yayin da wadansu mutane suka yi niyyar su wato su danke ku da hannayensu ma'ana wato su kai muku hari na kokarin su halaka ku shine ma'ana bastul aidi bastul aidi shine albatshu shine damka wato shine kai amfani da karfi dan ka halaka mutane wato yayin da wadansu mutane suka yi niyyar su amfani da karfin su domin su halaka ku fa kaffa aidiyahum ankum Allah sai ya wato ije hannuwansu daga gare ku ya kawar da wannan karfin nasu ya zamanto basu samu sai tsara akan ku ba bai sallada su akan ku ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah shi kadai wannan Allah ta'ala ya tunatar da mu'minai ne ga ni'ima babba wato domin kada kawai yana ce musu kada ku dauka ku yi yaki ku ci nasara akan abokan gaba shine kawai nasara Allah da yake baku yana daga cikin nasara Allah da yake baku hari da mummunan shiri da ake muku kan azo wato ayi ta'adda akan ku Allah ya hana wannan mummunan shirin da makircin wannan ni'ima ce babba shine Allah ya maka yakin baka san ma an yi yakin ba waqafallahu almu'minina alqital waqafallahu almu'minina alqital ba haka Allah ya ce ba yakin ahzab Allah ya isar mu mu'minai yaki basi ba Allah ya zamanto shine yazo ya musu yakin menene yafi wannan nuna maka kan cewa kai dan gatan Allah ne to Allah haka yake shi yasa Allah ta'ala yace asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru Allah ya kusa ya yanke karfin wato kafirai wannan kuma baya faruwa sai yayin da mu'minai suka zamanto wato masu cika alƙawarin Allah in suka cika alƙawarin Allah sai Allah ya zamanto shine zai musu yaki wannan malaman tafsiri sun yi ma sabani me ake ishara waɗansu suka ce wannan ishara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen banu nadir neman diyar al-amirin diyar da za a biya bani amir saboda wani ɗan ƙabilar su da wani daga cikin musulmi ya kashe kuma alƙawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da yahudu shine idan diyya ta hau kan ɗaya daga cikin musulmi ko ɗaya daga cikin yahudawa na madina da suka shiga cikin wannan alƙawarin za a haɗu gabaki ɗaya a biya diyya to sai ya je wajensu domin ya ji nawa ne kasan da za su bayar na diyya sai yahudawan banu nadir suka ce ba za ku taɓa samun wannan damar ba irin ba ku taɓa samun dama irin wannan ba gashi can yana zaune ƙarƙashin garu ku samu wani ya je ya ɗauko dutsen niƙa ya hau kan garin ya sake shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan shirin ana zaune kawai sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya fuskanci hanyar madina ba sai tare da shi akwai sayyidina abubakar da sayyidina umar da sauran musulmi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba sai suka yi tambaya ina annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yace ai ya ganshi yana ya dushi madina ya dushi cikin gari sai suka tashi suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sanar da yahudawan banu nadir cewa su tattara yanasu su bar madina saboda sun warware alƙawarin da ke tsakanin su da Allah da suka kulla tsakanin su da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun yi niyyar su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla bayan ya zo cikin aminci sun aminta da shi su ya zo wajen su bayan alƙawarin aminci na alƙawarin yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi akwai alƙawarin cewa gidansu ya zo ko kai ne baƙo ya zo gidanka duk abin da ya same shi laifinka ne domin in ka ce baƙo ya shigo gidanka ka amintar da shi yayin da suka yi wannan saboda haka yace sun yi wato kamar sun yi kalubalen a zo a yi yaki ne to kaga wane ne ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wato ni'imar Allah in ba Allah ba domin shi bai san da wannan ba yana zaune a wajen Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril ya gaya masa da abin da suka shirya za su yi kuma wanda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba domin da ya san gaibu da ba zai je wajen ba amma Allah ya sanar da shi gaibu a lokacin ya sanar da shi daga cikin gaibu saboda haka a lokacin nan ya aiki da abin da Allah ya sanar da shi wannan ni'ima ce babba yanda Allah madaukakin sarki ya yi masa yakin ba tare an yi mummunan shiri a kansa Allah ya watsa shirin maƙiyan Allah waɗansu kuma suka ce a wannan ishara ne ga abin da ya faru lokacin da aka dawo daga yakin a Dhatur Riqa sahabbai sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam an samu bishiya mai reshe mai inuwa aka kyale ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya yi baccin rana anan su kuma ji suka watsu
a cikin wannan wadi, sai wani bakawai Balarabe ya zo ya dauki takobin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wa zai tsare ka daga gare ni? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa Allah. Ya sake fada wa zai tsare ka daga gare ni? Yace Allah. Ya sake fada har sau uku, wa zai tsare ka daga gare ni? Yace Allah. Sai takobin ya fadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin yace, to kai kuma wa zai tsare ka daga gare ni? Yace kun khaira akhirin, yace ka zamanto me, ka zamanto wato dan sanda na gari, me kamun wanda yake na gari, ka kama ni amma ka kyale ni. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai ya gaya musu abin da ya faru, saboda aya ce, ya gaya musu saboda aya ce, domin wannan ya dada ƙara sa musu imani da Allah. Yace ga abin da ya faru tsakanina da wannan Balaraba. Sannan sai yace zaka musulunta? Yace a'a. Yace amma dai bazan kasance cikin mutanen da suke yaki da kai ba, saboda wato ya san cewa kaga wato gaskiya ta Balarabe. Yace ba zai musulunta ba, amma kuma ba zai zamanto mayakinsa ba, ba zai yaki da shi ba. Waɗansu kuma suka ce a'a, wannan tana ishara ne ga abin da ya faru ranar yakin Ahzab, domin ranar yakin Ahzab Allah ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. A ƙarshen ayoyin Allah ta'ala ya ce, wa raddallahu alladina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Kaga sun zo da rundunoninsu don su yaƙi musulmi, amma ba su samu komai ba. Allah ta'ala shi ne ya yi ma muminan yaƙi, mumine ba su yi wani abu ba na yaƙin, sai Allah ya tarwatsa jama'ar kafirai. To an ce wannan ishara ne gare su. Waɗansu sun ƙarfafa wannan fassarar ta biyu, waɗansu kuma sun kawo na wato lokacin yaƙin, lokacin Hudaybiya, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makka, yazuwa ga dai sauran, har suka ƙarfafa cewa wannan ma'anar na wato yanda Allah ya yi ma musulmi gabaki ɗaya maganin yaƙin da kafirai suka nemi su kawo musu ba tare da sun yi yaƙi ba, Allah ya kare ƙarfin kafirai daga gare su, shi ne ake nufi a wannan. Tunda Allah ta'ala ya ce, udkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum, mutane sun yi nufin su kawo muku yaƙi, su ci ku da yaƙi, sai Allah ya kame su daga gare ku, Allah ya tsare su daga gare ku. To amma lamani a ya zamanto cewar idan aka zo aka ce an kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi, ai duk musulmi aka yaƙa. Wanda suka nemi su ce za su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai musulunci suka yaƙa. Saboda haka wannan ayar duk ishara ne ga irin waɗannan waƙa'i. Kuma idan haka ne ma kun ga ayar a ƙarshe a cikin suratul Ma'ida ta zo, cikin awa, domin suratul Ma'ida ta sauka ne a ƙarshen wato a wajen lokacin Hajjatul Wada', a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sauka. Shi yasa ne sahabbai suke nunawa, suke tambaya in an ambaci musuluncin wani sahabi, sai su ce kafin suratul Ma'ida ne ko bayan suratul Ma'ida? In bayan suratul Ma'ida ne, sun san a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Wato kamar wannan ayar ta tattaro dukkan ni'imomin da Allah ya yi ma musulmi, wanda ba ɗaya bane kawai, na yanda ya kare su daga mummunan nufin kafirai ba tare da sun yi wani yaƙi, ba tare da dabara ta su ba, Allah ya musu maganin kafircin, ya yi musu maganin ƙarfin kafirai, ya dakusar da ƙarfin kafirai, ya hana kafirai ya zuwa gare su. To shine Allah yake nisantar da su da wannan ni'ima, kansu tuna ta a zuciyarsu, kuma su ambace ta, sannan kuma su ji tsoron Allah, domin tsoron Allah shine umdar samun nasara. Sannan ya musu ishara ga abin da yake shine babban tanadi na samun nasara akan abokan gaba, shine tawakkali. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, mu'minai su tawakkali ga Allah, ba ga ƙarfin su ba, ba ga iyawar su ba, ba ga abokan hurɗar su ba, ba ga dabarar su ba, ba ga dukiyar su ba, ba ga wani abu ba, da Allah. Kuma yayin ba za ka dogara ga Allah ba, sai zuciyarka ka kakkaɓe ta daga rafiya da dukkan wata dabara da kuma dukkan wani tanadi da dukkan wani ƙarfi, ka maida kanka ga Allah. Ko da kana da ƙarfin, kada ka kalli ƙarfin. Ko da kana da dabara, kada ka kalli dabarar. Masu jarabawa, ko da ka yi karatu, kada ka kalli shirinka na karatu da kai, ka kalli wato ikon Allah. Masu wato kai komo da ƙarfin jari, kada ka kalli ƙarfin jarin naka, ka dogara ga Allah. To wannan shine mabuɗin samun nasara, mabuɗin samun Allah ya shigo cikin al'amarin. In kana so Allah ya shigo cikin lamarinka, to mabuɗin wannan shine da tawakkali. Tawakkali yana daga cikin matakai na imani, gashi Allah yana umarni da shi, lallai mu riƙe shi domin samun nasara akan abokan gaba. A yanzu sha'anin harkar tabbatar da bankin musulunci din nan a ƙasar Najeriya ya zamanto abu ga musulmi, abu ne wanda suke neman Allah maɗaukakin sarki shiga cikin lamarin domin ya bamu nasara. Saboda abu ne wanda yake zai mana maganin saba ma Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwarmu. Mutane da dama suna cikin wannan ƙangi na cin riba, ba abin da zai fitar da mu daga wannan sai mafita wadda take za ta zo ta hanyar tabbatar da bankin musulunci nan. to abinda zai mana wannan shine mu dogara ga Allah, mu roki Allah kan ya mana wannan yakin, ya bamu wannan nasara. Ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kenan wajen addu'a, Allahumma ansurna wa la tansur alaina, ka bamu nasara kada ka bamu wadansu nasara akan mu, shine kai mana yakin. Wa mkur lana wa la tamkur alaina, kai mana makaru, kai mana shiri, kada kai shiri akan mu. Wa a'inna wa la tu'in alaina, ka karfafa, ka taimake mu, kada ka taimaka mu wasu akan mu. To irin wannan addu'a da ya kamata ni yayin da muka fuskanci barazanar abokan gaba, ko mu sani kamar yanda Allah ya yi ma musulmi, ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi na farko, saboda sun cika alƙawarin da Allah da suke ma Allah. Idan mu ma muka tsaya wajen cika alƙawarin da muke ma Allah, muka ji tsoron Allah, muka dogara gare shi, inda ya cancanta a dogara gare shi, Allah maɗaukakin sarki zai bamu wannan nasara. Allah ka bamu nasara, Allah ka taimake mu da taimakonka, ka iya mana da iyawarka. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس